Daga birnin Washington DC, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu haren mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Niya da kuma Dalol duk a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Dukkanin su a zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu assalamu alaikum ni ce Hafsat Bello dan mai soro tare da Aliyu Sahabu Imam muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a cikin shirin namu na yau zamu kawo muku wata tattaunawa ta musamman da aka yi da tsohon gwamnatin jihar Sokoto daga nan Saliu Garba zai gabatar muku da shirin sanadar rashin tayi sai kuma sharhin jaridin Najeriya amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon tana musanta wani rahoto daga Rasha cewa Amurka ta yi amfani da makamai masu guba da ake kira White Phosphorus da Turanci kan wasu muradun soja ko na yaƙi a yankin da akwai farar hula a gabashin ƙasar Syria. Ana amfani da sinadarin ne wajen baddasawa fagen yaƙi amma kuma yana da saurin kama wuta kuma yana iya ƙona fatar ɗan adam har ƙashi. A wannan lokaci dai bamu samu wani rahoto na amfani da makamin White Phosphorus ba inji kakakin ma'aikatar Pentagon Commander Sean Robertson. Rahoton da rashin tabbayar ya ce Amurka ta auna mayakan sa kai na ISIS ne kusa da wani ƙauye da ake kira Hajin. Rasha ta ce makamin ya yi sanadiyar tashin wuta mai tsanani amma ta ce babu rahotannin ko akwai waɗanda harin ya ritsa da su. Yarjejeniyoyin da aka cimma a Geneva sun haramta amfani da makamin na White Phosphorus kan farar hula ko wasu cibiyoyin soja ko yaƙi muddin akwai farar hula kusa da wannan wuri. A halin da ake ci kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce faretin da Koriya ta Arewa ta gudanar ba tare da baje kolin makamai masu linzami da take ikirarin za su iya kai wa Amurka ba mataki ne babba kuma mai ma'ana. Godiya ga Chairman Kim, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter bayan faretin da Koriya ta Arewa ta gudanar na murnar cika shekaru 70 da kafuwar kasar. Dukkanin mu biyu za mu bai wa mara dakunya, in ji shugaba Trump yana magana ne kan tsaiko ko cikas da aka samu kan shawarwarin wargaza shirin nuclear zirin na Koriya. Babu abin da yafi kamar gudanar da shawarwari masu ma'ana tsakanin mutane biyu masu kaunar juna fiye da kamin in kama aiki, in ji Trump. Koriya ta Arewa ta gudanar da faretin da kayayyakin yakin da ta saba bajewa amma babu makamai masu linzami masu iya ratsa nahiyoyi waɗanda ta yi ikirarin za su iya kaiwa nan Amurka. A Sweden, ƙuri'ar sakamakon zaben ƴan majalisar dokokin ƙasar da aka yi jiya Lahadi ya nuna ƙasar ta Turai wacce tafi ko wacce ko take cikin waɗanda suke sahun gaba na ƴan ba ruwa na ko masu sassauci ra'ayi ta fara karkata hannun masu ra'ayin riƙau ko masu matukar kishin ƙasa ko kuma wariya. Jami'ar Democrat ta Sweden wacce take hankoron ganin ƙasar ta fita daga ƙungiyar tarayyar Turai kuma ta tsaye da karɓar baƙi da alamun ita ce za ta zo ta uku a jerin manyan jam'iyyun ƙasar sakamakon wannan zaɓe. Bayan da aka ƙidaya kusan dukkan ƙuri'u jam'iyyar da ke mulkin ƙasar ƴar tsaka-tsaki ta samu kashi 28 cikin 100 yayin da mai sassaucin ra'ayi take biye da kashi 19 ita Sweden Democrats mai ra'ayin kishin ƙasa ta zo ta uku a da kusan kashi 18 cikin 100. A halin da ake ci kuma dubban ƴan ƙasar Rasha ne suka yi gangamin adawa da shirin gwamnatin ƙasar na yin garan bawul ga tsarin fansho yayin da ɗaruruwa daga cikin su ke fuskantar kasadar fadawa komar jami'an tsaro a daidai lokacin da ɗan takarar magajin garin Moscow wadda ke samun goyon bayan fadar Kremlin da wasu gwamnonin lardi ake ganin za su samu nasarar cikin sauki. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Sudan ta Kudu mutane 19 sun halaka sakamakon hadarin jirgin sama a jiya Lahadi kamar yadda jami'an kasar suka fada. Akwai akalla mutane 22 a cikin jirgin wadda ya tashi daga Juba babban birnin kasar kan hanyarsa zuwa birnin Yiron lokacin da hadarin ya auku. Wani dan kasar Italiya da ke aiki da wata kungiyar agaji yana daga cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya kuma rahotanni suka ce raunukansa ba masu tsananin ainun bane bayan da aka dauke shi aka maida shi Juba. An samu hadura a Sudan ta Kudu cikin ƴan shekarun nan. A halin da ake ciki kuma Kamaru wato a halin da ake ci kuma kamaru mahukuntan kasar suka ce sun tura karin dakarun kasar zuwa Bamin da sa'o'i masu yawa bayan da ƙyan aware na kasar dauke da makamai suka hana shiga ko fita daga garin da galibin mazauna yankin suke magana da harshen turancin sarauniyar Ingila. A jihar California, wutar daji ta tilasta rufe wata babbar hanya da ta ratsa lahirin yammacin Amurka har zuwa jiya Lahadi sakamakon wutar da take ci babu gaggautawa a arewacin jihar. Wutar da tuni ta kona kadada 16,600 ta tilasta rufe hanyar da ake kira Interstate 5 na tsawon kilomita 72. Babbar hanyar ce ake zirga-zirgar kasuwanci mai yawan gaske. Kwanaki biyar kenan wutar tana ci. Wutar ta tilasta matuka manyan motoci su arce su bar motocin nasu. Jami'ai suka ce akalla manyan motoci 17 ne matuka suka gudu suka bar su, cikin su biyar sun kama da wuta. Jami'an ƴan kwana-kwana suka ce tun ranar Laraba wutar ta tashi sun hakikance take-take mutane ne suka haddasa ta sai dai ba su san ko da gangan aka cinna ta ba.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. To madalla, yayin da guguwar canza shekar jam'iyya ke ta karuwa a Najeriya, tsohon gwamnan jihar Sokoto Attahir Bafarawa ya yi mana ƙarin bayani.
Yala bai, me ra'ayinka game da canjin shekar da ke ta faruwa kwana-kwanan nan?
What is it?
Canza shekar daga wata jam'iyya zuwa wata jam'iyya da ke gudana a halin yanzu.
To wannan ina ganin ba abu bane mai kyau a siyasa. Kamata duk mutum yake kuma san shi ya tsaya ne, shi ne siyasa. Idan mutum na canza shekar ba yana yi kan ra'ayin jama'a sai dai kan ra'ayin shi. Amma kuma cewa jama'a da yake shugabanci suka ce ga za a yi, ba da shi in bai ishe karshen su. Amma dai ra'ayina ga abinda mutum yake ciki yanzu, ana cewa sauran dan kwanaki kaɗan a zaɓe, mutum ya canza wannan ba tarbiyyar siyasa ba ce. Ina ganin muna tsananin siyasa irin waɗannan ba suna siyasa ba ne don kansu, da suna sa don ra'ayin abin kansu.
To yanzu ya kake ganin shigowa wasu jam'iyyar PDP daga APC neman takarar shugaban ƙasa?
Wannan kuma suna da dama, ƴan ƙasa ne kuma rage ga mutane su yi al'adanci a kansu. Ba ni ba ne cewa ya daidai, mu kuwa shigowa ya shigo ya mana daidai, amma ya rage ga jama'a kuma su yi al'adanci a kansu. Saboda haka muni a matsayina ina maraba da su.
Ga kuna yanzu dai ku biyu ne 'yan takara a jam'iyyar PDP daga jihar Sokoto. Ka yi ƙoƙarin ganin cewa kun haɗe da shi tambuwan?
Ai dama ba mu rabu ba, dama ɗaya mu ci abu guda ne. Ra'ayi ne yana ganin yana so ina so, wannan kuma bai haranta ga kowane mu ba. 'Yan ƙasa muke kuma 'yan Najeriya, kuma 'yan haƙƙin ɗan Najeriya ne abin da yake so. Amma tun da ba su sake zaben ba, mutane za su zaɓe na ƙasa baki ɗaya jiha 36 Sokoto ita ɗaya take, kaga wannan ba abin damuwa ba ne. Kowa na dama ya je shi campaign abin da yake so, ya rage mutane su zaɓe ne da suke so. Saboda haka shigowa ta yi ko muna takara wuri guda, ai ba abin damuwa ba ne. Ai in kana ganin kamar ba Sokoto ɗaya ba ne, akwai ko Kaduna, akwai Ahmed Makarfi, akwai da Kutadatti, duk 'yan jiha guda ne su ma suna yi. Saboda haka ba su ɗaya ba ne ake yi. Saboda kai na gano wannan ba abin damuwa ba ne. Ni dai a matsayina abin da na sani tsakanin na da ɗan takara mai neman wannan kujera shi ne tambuwal. Muna nema ba abin da zai raba mu, kuma mun amince mu je mu abin da ya kamata, ya rage ga mutane kuma su yi shari'a kan mu su ga abin da ya kai amfani gare su.
Gashi nan kuma kuna da yawa, kusan kuna 15 da ke takarar wannan shugabancin ƙasa a tutar jam'iyyar PDP. Ba yadda kuke gani ya kamata ku tsaya da mutum ɗaya don ganin cewa kun ka hadda shi shugaba Buhari?
Ai wannan ba abu ne mai wuya, ai za mu tsaya da mutum ɗaya. A da wanda zai mutum ɗaya zai samu, saboda haka za mu tsaya da ɗan takara in mutane suka mutane ke tsaya da takara. Mu kowane mu ya zo talakai ne. Saboda haka mata yi idan ka je kasuwa ka ga haja mai yawa, ka zaɓi abin da kake so. Da in ka je guda ko biyu zaɓen ta kaga an matsar da kai, amma in ka gudu haja da yawa sai ka zaɓi da kake so. Saboda haka yawan mu ga PDP alheri ne gare mu. Saboda haka muna tabbatar da kowa abin da samu zai tsaya kuma ya gaba jam'iyyar aiki.
To daga ƙarshe dai, shin me kake nufi da cewa idan ka har ka ci zaɓe gwamnatinka ta 'yan ƙabilar Igbo?
Gwamnati na ba ta 'yan ƙabilar Igbo ce, gwamnati ta 'yan Najeriya ce gaba ɗaya. Saboda haka ba ta 'yan ƙabila ba ce, gwamnati na ta 'yan Najeriya ce gaba ɗaya. shine muke hadin gwamnatin hadin kai wanda yake da dan kudu bayarabe inyamiri bahaushe wanda ma bai shi wannan kabila mai kabilotoci yayin cewa dan Najeriya ne kuma shi da riki kuma shi da dama kuma ba shi kudu kuma shi komai wannan shine gwamnati na ba wai na ce gwamnati na ba to wasu abin nan wata kabila bace gwamnati na tun dan Najeriya ce wanda kowa zai ji dadin zamanta ni a matsayin dan siyasa kowa na wani saboda gwamnatin mu dan Allah ya samu hakawa ta za zama ta kowa da kowa ba ta bayani ba ta bahaushe ba ko ba ta ba dan Najeriya ce gaba daya
to dai mun gode
manyan siyasa kuma da musu dukan su koyi talakawa
to a gaida Alphonsus kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan waka
mu gare ga de mai gina la mai mugun to gare ga de mai gina la mai mugun ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na la mai mugun ta gare ga de mai gina la gargade mai gina la mun mabanta mu gargade mai gina la mun mabanta kai dai mai gina la mun mabanta to ka gina dai dai faurinka wata kila fa kai ka fada mu gargade mai gina la mun mabanta mu gargade mai gina la mun mabanta mu gargade mai gina la
To har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na murya Amerika a nan Washington DC ga shirin mu na gaba.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
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 Jama'a assalamu alaikum. Salo Garba ne yake farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Najeriya na kasuwanci da kasashen duniya da dama. Daya daga cikin su ita ce kasar Turkiya. Cikin yan kwanakin nan kasar ta Turkiya ta samu wasu matsaloli da suka kai ga faduwar darajar kudinta wato lira da kusan kashi 40. A wannan shekarar kadai Najeriya ta sayo kaya daga Turkiya da kudin su ya kai dalar Amurka biliyan 1 da miliyan 200. Saboda haka na yi wa bakon mu na yau Malam Shau Aliyu wannan tambayar. Malam Shau, wani irin tasiri ne wannan faduwar darajar lirar ta Turkiya zai yi harkokin kasuwanci tsakanin kasashen biyu?
To ita dai Turkiya abokin kasuwancin Najeriya ne kuma abokin hudun Najeriya ne har abin da ya shafi al'adu da addini. To amma ita kudin lira wanda ita Turkiya take amfani da shi da kuma naira to lira ya fadi akan dalari a yanzu din nan wanda kuma wannan faduwa ba fada ne na kasuwanci tsakanin Najeriya da ita Turkiya ba fada ne na kasuwanci wanda ya samu wani irin asali ba kuma asalin kasuwanci ba ya samu asali ne na mulki
kamar yaya
yawa a wani abu ne wanda ya samu asali ba dalilin kasuwanci ba amma a dalili ne na mulki to ita Najeriya galibin abubuwan da ta fi siyowa daga Turkiya abubuwa ne da suka shafi wutan lantarki irin su transformer da sauran abubuwa na addini da su carpet da riguna da littafai da kuma abubuwan da ya shafi calligraphy to kaga mu ƴan ƙasar mu wanda suke zuwa ƙasar wanda suke da bukatun kudaden ba kasuwancin mu ne ya dawo fadin kudin lira ba amma fadin kudin lira da yanzu tayi haka zai iya amfanan tattalin arzikin Najeriya saboda faduwansa akan dala inda dole in za a yi kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa a irin wannan yanayi dole sai an nemi wani kuɗi misali yanzu kana yi a irin wannan yanki sai ka nemi dala haka ma a wasu yankuna to wannan faduwan dalar zai ba kuɗin naira wani dama na ta sayi abubuwa da dama fiye da abin da muke siya a hannunsu su kuma in za su siya abubuwanmu shi kuma zai zama musu yana da tsada saboda faduwan kuɗinsu ya bai daidai da kuɗin ƙasarmu ba
wato kana ganin faduwar lira zai taimake harkokin kasuwanci tsakanin kasar kasashen biyu?
Eh, zai amfane mu saboda ai abin da ke faruwa ita shi duk sanda ake yakin kasuwanci tsakanin kasa da kasa, yawancin masu amfana da wannan yaki na kasuwanci ba kasashen da ke fadan bane a matakin farko, kasashen da ke kasuwanci a ke waɗanda za su ci moriyan irin waɗannan abubuwa. To dala ce ake magana, to dala ta saboda yakin da ake haraji da wasu abubuwa, dalan ta danne lira saboda irin karfin dala da kuma tasirinta a wannan yanki na gabas ta tsakiya da kuma irin kasuwancin da ake yi. Hasali ma a halin yanzu da ake magana, ita wannan kuɗi na dala a kasuwannin ita Najeriya, kasan kudin China shi ma zai iya taimaka ma kasan saboda an shiga wata yarjejeniya da kuɗi irin na wato abin da ke cewa currency swap, wanda kasar China ita ta fitar da kusan dala biliyan biyu ta kawo shi cikin kasuwanni saboda a taimaki 'yan kasuwa wanda za a cire dala a tsakiyar waɗannan kuɗaɗe.
Eh, to amma ai Najeriya tana harka ne da cinikayya tsakaninta da Turkiya, suna yi ne da dala domin ko a wannan shekara Najeriya ta sai kaya kwatankwacin dalar Amurka biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu.
Kawo yanzu.
To.
Wanda kuɗi ne mai tasiri.
Warai.
Yes. To kaga abinda muke faɗa shi ne abinda dala ɗaya da zai siya da kuɗin naira a ƙasar Turkiya. Yanzu abin ya ƙaru ma Najeriya ne. Ma'ana inda za ka siyo transformer kamar guda 100 a biliyan ɗaya, yanzu saboda faɗin kuɗin lira a kan dala, yanzu za ka iya siyo da kashi 40 za ka iya siyo transformer misali guda 100 da kusan 30. To kaga ya dawo ya zama mu ƙasar mu alheri saboda wani kuɗi ne ya kada wani kuɗi muka kwashi da mi a kala.
A ɓangaren Najeriya kenan. To amma kuma su kuma Turkiya ba sa sayan kayan mu ne?
Turkiya na sayan kayayyakin mu. Ai kaga misali su kasashen guda biyu duk sanda aka ce ana kasuwanci tsakanin kasa da kasa akwai al'amuran da abin da kafi kwarewa ko kuma abin da kake da shi, kuma abin da mu muka fitar da shi a kasar nan kowa ya san man fetur ne da dangogin shi, sai kuma kayayyakin amfanin gona, sai kuma abubuwan da ya shafi kamar height and skin waɗanda 'yan kasuwa da dama suna ɗaukan shi suna kai shi saboda wasu buƙatuwa da ake da su a irin wannan tattalin arziki, amma ba su take kira sun karya ba kamar mu abin da muke siya saboda ita ƙasar Turkiya tana da yarjejeniyoyi daban-daban da ƙasashe. Hasali ma har ƙasar Amurka da suke faɗa a ƙarƙashin ƙungiyar North Atlantic Treaty Organization NATO suna da wasu yarjejeniyoyi, mu ko mun haɗa yarjejeniya ne da ya shafi World Trade Organization ba mu haɗa su a cikin irin abin da ya shafi kamar a ce ƙungiyar ECOWAS ko kuma ƙungiyar Afirka ta yamma ko kuma ƙungiyar kasuwanci ta Afirka.
Wannan faɗuwar lira ɗin ba zai sa Turkiya su rage kayan da suke sawa daga Roma ba, daga Najeriya ba?
A ya danganci buƙatuwan da suke da shi ne, raguwan ba zai iya yiwu musu ba saboda dama ba wani abu suke siya mai yawa, mu ma ba wani abu muke siya da yawa a wurin su din ba, saboda mu muna da yarjejeniyoyi da dama da ƙasashe waɗanda suke samun mana da waɗannan abubuwan cikin sauƙi. A'a, kamar ita Turkiyan ai kasuwa take nema a cikin ƙasar. Misali zan baka, ai akwai harkan ilimi tsakanin Najeriya da Turkiya. Najeriya yanzu ta buɗe makaranta a Turkiya da aka ce wannan makaranta tsarin ilimin Najeriya ne a Toki, amma kaga ita Turkiya ta kawo ilimi a matsayin services wanda shi ma ana sa shi a cikin al'amuran da ya shafi tattalin arziki na kasuwanci. To misali kenan. To kaga a cikin tattalin arziki na ilimi muna ɗaukan ɗalibanmu muna kai su kafashensu, sannan in za mu kai ɗalibanmu dole mu nemi kuɗaɗe na ƙasansu wanda za mu komar da kuɗin mudala mu nemi kuɗaɗensu wanda za su, amma a halin yanzu a gajeren zango ai ba wani abin da zai sa abubuwan da su suke a wurinmu ya ragu saboda faɗuwan kuɗin, tunda faɗuwan kuɗi ne na gajeren zango. Abun ma da ke faruwa ko tsakaninsu da kuɗin da suke faɗa wato kuɗin Amurka na dala, shi wannan kuɗi na lira ai a ƙasan ai dole ne suke siyan abubuwan da suke siya, kuma sai dai a yi magana wato kaman abin da IMF ta kan yi lokaci da ce doctrine of moral suasion, wato sai dai about ɗan ƙasa ma shawara cewa don Allah ku daina siyan abubuwa kaza da kaza, saboda a dokan kasuwanci an riga an shiga yarjejeniya, a kuma cikin sama ɗan ƙasa, ɗan ƙasa na da ƴancin ya siya abin da yake so da kuɗinsa in dai doka ta bashi kuma yana da kuɗin.
To bari maka wata tambaya nan, idan shin ƴan ƙasa suna iya taimaka ma takarda kuɗin ƙasar su ta hanyar rage dogaro ga kan kayan waje?
Wato shi ɗan adam a tattalin arzikin ƙasa, ɗan adam yana fada ƴanci ya siya abin da yake so, saboda duk abin da aka gina a cikin tattalin arziki, a cikin abin da muke ce mishi da Turanci consumer behavior, shi consumer wato duk shi mabukaci a cikin tattalin arziki yana da ƴancin ya sai abin da doka bata hana shi ya siya ba.
Duk da haka,
saboda kishin ƙasa ya dama, amma galibi a yanzu duniya kasuwan ta canza, ba irin kasuwa ce ta da ba, kasuwan da take contestable market ce, wata kasuwa ce ta yanzu a yi da zafi a wuce. Misali zan maka, kamar ƙasar Turkiya, galibin ƴan ƙasar tana da kusan mutum miliyan 81, a cikin mutum miliyan 81 kusan miliyan 47 wayoyin da suke amfani da shi sun dogara da wayoyi ne wanda suke da kimiyya mai girma, saboda girman tattalin arzikin su irin su iPhone na America, saboda haka kudaden su da yawa yana tafiya wajen wannan wayan, wanda kuma baka isa tunda ba wayan a kasan, kuma suna son su sai wayan, sannan kuma akwai rijijinin da aka shiga, sannan ita kanta gwamnati in an yi wannan kasuwancin tana samun wani alfanu a matsayin ko haraji ko kudaden fito da aka zuba ma kudaden ita ma ta samu. To amma fadan asalinsa za ka duba, asalin fadan Najeriya ba ruwanmu.
Madalla jama'a, anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, mu ci gaba. A madadin bakon namu Malam Ishau Aliyu da waɗanda suka shirya mana sauti, ni Salu Garba ke cewa ku huta lafiya.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
To a gaida Salihu Garba, yanzu kuma ga sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Punch, jaridar kuma da ta ruwaito wasu 'yan majalisar dattijai da kuma na wakilai, na cewa da ƙyarne idan majalisar za ta koma zamanta a ranar 25 ga watanin na Satumba da muke ciki. Jaridar dai ta ruwaito wasu 'yan majalisun na dattijai da na wakilai, Dr. Bode Ayurende da Sanata Shehu Sani da Sanata Eniniyayi da Adesoji, na bayyana cewa har yanzu 'yan majalisun ba su gama ayyukansu ba, musamman ma dai ɗan kwamitin da ke kula da harkokin zaɓe, kuma akasarin jam'iyyun siyasan za su gudanar da zaɓukansu ne na cikin gida a daidai wannan lokaci. Don haka 'yan majalisar ke ba da shawaran cewa kamata 'yan majalisun su koma aiki a watan Oktoba mai zuwa. Sai kuma jaridar The Nation wanda ta rawaito cewa yanzu haka garin Gundun Bali a jihar Borno na hannun rundunar sojan Najeriya, bayan batakashin da aka yi tsakanin dakarun sojan 82 na bataliya 150 takwas da ke yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Kakakin rundunar sojan Najeriya Brigadier General Texas Chukwu ya kira ga al'ummar garin na Gundun Bali da su ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum, tare kuma da kai rahoton duk wata baƙuwar fuska da suka gani a garin, domin sojoji su ɗauki matakin da ya dace. Sai kuma jaridar Leadership da tarwaito matakan da gwamnatin jihar Kogi ke ɗauka na tsugunar da waɗanda ambaliyar ruwa ke neman yi wa barazana. Jaridar Leadership ta ruwaito kwamishinan muhalli na jihar Kogi, Mr. Sanusi Yahaya, a cewa yanzu haka gwamnatin jihar ta shirya tsaf domin sake tsugunar da wanda ambaliyar ruwa ke wa barazana a wasu yankuna na babban birnin jihar, wato Lokoja, inda aka shirya wasu sansanoni na gudun hijira a garuruwan Kwatan Karfe da ke jihar domin kaucewa ɓarnar da ambaliyar ruwan zai haifar. Rahotanni dai na cewa tuni yawan ruwan da ke kogin Niger ya karu da mita 10.14. Attajirai 6,772 ne ba sa biyan haraji, in ji hukumar da ke karban haraji a Najeriya. Wannan dai na ɗaya daga cikin manyan labaran da jaridar Daily Trust ta buga. Jaridar ta Daily Trust ta ruwaito shugaban hukumar karban haraji na Najeriya, Mr. Tunde Fola, na cewa yanzu haka hukumarsa ta sa ido a kan wasu attajiran 'yan Najeriya 6,772 da ta bayyana su a matsayin biliyoniyoyi amma kuma ba sa biyan haraji. Hukumar dai ta ce yanzu haka tana aiki kafada da bankuna daban-daban a Najeriya, inda ta gano waɗannan biliyoniyoyin ko attajirai masu naira biliyan 1 zuwa biliyan 5 a asusunsu, amma kuma ba su da lambobin haraji, abin da ke nuna cewa ba sa biyan haraji ga gwamnatin ƙasar duk da makudan kuɗaɗen da suka shakare a bankuna daban-daban na ƙasar. Sai jaridar Guardian wanda ta rawaito cewa kanin gwamnan jihar Gombe Buhari Dan Kwambo ya bar jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar APC, abin da kuma ke zama tamkar abin kunyar siyasa ga gwamnan jihar Gombe Ibrahim Dan Kwambo, wanda ke neman takarar mukamin shugaban ƙasa a jam'iyyar ta PDP. Babin ya jibrin murai Amurka daga Lagos.
A gaida baban gida Jibrin, yanzu kuma ga filin ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum, sassan Hassanan muryar Amurka mai magana Baffa Adama Rifata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa, Najeriya. Daɗi da rashin daɗi, zaman lafiya da rashin zaman lafiya, lamari ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Matsakaita sannan Najeriya shi ne mafi ƙarancin albashin ma'aikaci a Najeriya ya yi kaɗan, kuma ɗan kaɗan ɗinɗin ma gwamnonin jihohi ba sa biyan albashi musamman na ma'aikatan ƙananan hukumomi.
A ni ne Abubakar Garba Jakubo Cikaro kuma da ke ina ta ajiya wa Sarki Misau da iyalan Alhaji Babayo Tatikan Misau, da Allah ya mata rasuwa shi ma zai je ta ajiya a garin Darajo. To Allah ta ya mutu cikin imani. To jama'a, ku duba wani ikon Allah kenan. Ciwo bai sa an mutu ba, lafiya bai hana mutuwa ba. Ubangiji Allah ya ba mu daman aikata gaskiya a dukkan halin da muke.
Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira dan uwa na manoman Najeriya don Allah, waɗanda duniya sun kada neman rai, don Allah idan ruwa su jari su yi kokari su saku da ku, saboda idan aka saku da ku insha Allah zai ci gurbin salon da an kai. Allah ka mayar muku da alheri, waɗanda suka fi hasalar su kuma Allah ya su ci lafiya ƙasa ta ci gaba.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Musa American Siya daga Cibin Najeriya. Da yardar Allah mu ma fatan insha Allah rabbi mun ga hasken da yadda Allah shugaban kasa Muhammadu Buhari ya wuce abin da ya rige gare kai rantsuwa.
To kafin mu kammala shirin ga takaitattun labaran duniya.
Ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon tana musanta wani rahoto daga kasar Rasha cewa Amurka ta yi amfani da makamai masu guba da ake kira White Phosphorus da Turanci kan wasu muradun soja ko na yaƙi a yankin da akwai farar hula a gabashin Siriya. Ana amfani da sinadarin ne wajen wato baddasa wa fagen yaƙi, amma kuma yana da saurin kama wuta kuma yana iya ƙona fatar ɗan adam har ƙashi. A wannan lokaci ba mu sami wani rahoton amfani da makamin White Phosphorus ba, in ji kakakin ma'aikatar Pentagon Commander Sean Robertson. A halin da ake ci kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ce faretin da Koriya ta Arewa ta gudanar ba tare da baje kolin makamai masu linzami da take ikirarin za su iya kaiwa ga Amurka ba mataki ne babba kuma mai ma'ana. Godiya ga Chairman Kim, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter bayan faretin da Koriya ta Arewa ta gudanar na murnar cika shekaru 70 da kafuwar kasar. Dukkanin mu biyu za mu baiwa maraɗa kunya, in ji shugaba Trump. Yana magana ne kan tsaiko ko cikas da aka samu kan shawarwarin wargaza shirin nukiliya a zirin na Koriya. A Sweden, ƙwarya-ƙwarya sakamakon zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar wato da aka ji Lahadi ya nuna kasar ta Turai wacce tafi ko wacce zama yar ba ruwa na wato komai sassauci ra'ayi ta fara karkata hannun masu ra'ayin riƙau ko kuma masu matukar kishin ƙasa ko wariya.
To masu aro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu yanzu a madadin kowa da kowa ni Hafsat Bello dan mai sauraki cewa mu huta lafiya.